sashen Hausa da muryar Amurka yake magana daga nan birnin Washington DC. Masararau, assalamu alaikum, barkanmu da rana. Baba Yakubu Makeri ne tare da Aisha Mu'azu da sauran abokan aiki, muke farin cikin kasancewa da ku a wannan shiri na yau na la'asariyar yau Laraba 29 ga watan Nuwamba shekarar 2023. Kafin ku ji abubuwa da muke tafe da su, ga Aisha da kanan labarai.
To baba, yarjejeniya tsakanin Isra'ila da Hamas a yau Laraba ya shiga kwana na 6, yayin da bangarorin biyu suke sa ran sake sako wasu da ake garkuwa da su da kuma fursunoni. Wani babban jami'in hukumar CIA ya kai ziyara Qatar domin halartar wannan tattaunawa na sulhu tsakanin Isra'ila da Hamas. Sannan kuma sakataren kungiyar kawancen NATO John Stoltenberg ya jaddada aniyar kasashen domin NATO domin ci gaba da baiwa Ukraine goyon baya.
Kanan labaran kenan. A cikin shirin za ku ji cewa an kashe mutane 11 a garin Dambuwa a jihar Borno, yayin da ministan tsaro da mataimakinsa ke ziyara a nan jihar.
Kamar da kuka sani, yau a ce ga ministoci guda biyu sun zo da duka service ce. Shi ya nuna cewa shugaban kasa Bola Ahmed Tinubu a shirye yake, ko mutun ne wanda ya shirya yaki wa'annan yan ta'adda. Kuma alhamdulillah, in Allah da ba da dadewa ba za a samu ci gaba da zaman lafiya a Najeriya ba.
Yan sandan Najeriya a jihar Imo sun bada karin haske a game da kashe wasu manyan jami'an su guda biyu da aka yi, wadda ake zato yan bandiga ne suka aikata hakan.
Har yanzu police da sojoji civil defense duk mun hada kai, har yanzu muna fafake su. Duk mutane mu suna dazuka, suna garuruka, suna fafakan su, kuma suna kakkama su.
Kamar kowace ranar Laraba, yau ma za mu kawo muku shirin Arewa a yau da Nasara da Mu'ali Kaya, wanda a yau shirin zai kawo alwashin mai taimakawa shugaba Tinubu kan lamuran na kasasu, Comrade Muhammad Abba Isa na janye masu bara daga kan tituna da ma dawo da na kasasu na Arewa da suka shiga jihohin kudancin Najeriya. Akwai kuma sakonni da kuma sauraron ka kuma ta hanyar email. Amma yanzu sai a gyara zama a shakashin farko na labaran duniya.
Masararu, assalamu alaikum, da fatan an wuni lafiya. Ga labaran duniya mai karantowa Aisha Mu'azu. Yarjejeniyar wucin gadi tsakanin Isra'ila da Hamas ya shiga kwana na 6 yau Laraba, inda bangarorin biyu suke sa ran za a sake sako waɗanda ake garkuwa da su da kuma fursunoni, yayin da masu kokarin shiga tsakani suke kokarin ganin cewa an tsawaita wannan yarjejeniyar. Kakakin majalisar tsaron Amurka John Kirby ya shaidawa manema labarai cewa Amurka tare da Qatar da Misra suna nan suna yunkurin ganin an tsawaita wa'adin yarjejeniyar. An tsawaita yarjejeniyar farko da kwanaki biyu, inda aka amince da cewa Hamas za ta sako mutane 10 cikin waɗanda take garkuwa da su a duk wuni, sannan ita ma Isra'ila ta sako ƙarin fursunoni. Yarjejeniyar ta yi sanadiyar samun lafawar hare-hare a Gaza tun bayan da Isra'ila ta kaddamar da hare-haren sama da mamayarta tsawon makonni 6 biyo bayan harin bazatar da Hamas ta kai mata. A fannin diplomasiya kuma, ana sa ran cewa majalisar ɗinkin duniya za ta gana yau Laraba domin tattaunawa akan batutuwan da suka shafi rikicin na Isra'ila da Hamas. Shugaban Amurka Joe Biden ya aika wani daga cikin manyan jami'ai na hannun daman shi, wanda yake tunanin zai yi tasiri a tattaunawar yarjejeniyar sulhu da ake yi a Doha tsakanin Isra'ila da Hamas. Wani jami'in Amurka ya shaidawa muryar Amurka cewa daraktan hukumar CIA William Burns ya kai ziyara Qatar jiya Talata domin tattaunawar sulhun da ya kunshi sako waɗanda ake garkuwa da su. Jami'in ya amince yi bayani ba tare da ambaci sunan shi ba. CIA wacce ta ba kasafai take yin bayani kan ziyarce-ziyarcen da daraktan yake yi zuwa kasashen waje ba, ta ki cewa uffin akan wannan ziyarar tasa, wanda jaridar Washington Post ne ta yi wani rubutu a kansa da farko. Kafafen yaɗa labaran Isra'ila da ma sauran takwarorinsu sun ruwaito wata majiyar diplomasiya tana cewa yayin ziyarar tasa a Doha, Burns zai gana da shugaban ma'aikatar leƙen asirin Isra'ila Mossad da kuma jami'an Qatar da Misra. To labaran na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC.
An jima kaɗan Aisha za ta sake shigowa da ci gaban labaran duniya. Wasu da ake zato 'yan kungiyar Boko Haram ne sun kashe mutane 11 a garin Dambuwa da ke jihar Barno, a yayin da ministan tsaro Muhammadu Badaru da mataimakinsa Bello Mutawalle da babban hafsan sojan Najeriya Christopher Musa da wasu manyan jami'an sojin ƙasar suke ziyara a Maiduguri, babban birnin jihar Barno. Wakilin Haruna Dauda Biyu na ɗauki da ƙarin bayani.
Yayin da babban ministan tsaro Alhaji Muhammad Badaru Abubakar da ƙaramin ministan tsaro Alhaji Bello Mutawalle da kuma babban hafsan hafsoshin sojojin Najeriya Christopher Musa da kuma manyan jigajigan jami'an tsaro ke ziyarta garin Maiduguri da ke jihar Borno da kuma ke shiyar arewa maso gabacin Najeriya, aka sake samun wani hare-hare na 'yan ƙungiyar Boko Haram da ya sanadiyar mutuwar mutum 11. Wannan hari dai ya faru ne a ƙaramar hukumar Dambo da ke jihar Borno da kuma ke da tazaran kilomita 100 daga babban birnin Maiduguri, wanda aka ce waɗannan mamata sun gamu da ajalinsu ne yayin da suka ce yankan itacen yin gawayi a wani ƙauye da ake kira Bale, wanda suka gamu da waɗannan mahara na 'yan ƙungiyar Boko Haram ko ISWAP a takaici, suka kuma kwaci tattunan da ke hannunsu suka dinga sassara su har hallaka, yayin da ɗaya daga cikinsu ya samu ya kuɓuce, wanda ya kawo wannan labari. Irin waɗannan hare-hare na zuwa ne a daidai lokacin babban ministan tsaron Najeriya Alhaji Mutawalle Abubakar ya sha albashin kawo ƙarshen hare-haren yan gungiyar Boko Haram ko ISWAP ba ta kaci da zakan ke sake addaban wannan shiya da kuma wasu shiyoyin arewacin Najeriya.
Kamar da kuka sani, yau a ce ga ministoci guda biyu sun zo da duka service team, shi ya nuna cewa shugaban kasa Bola Ahmed Tinubu a shirye yake, ko mutun ne wanda ya shirya yaki wa'annan 'yan ta'adda, kuma alhamdulillahi in Allah da ba da dadewa ba za a samu cigaba da zaman lafiya a Najeriya ba. Shi yasa muka zo muka tattauna da wa'annan jami'an tsaro kuma su yi mana bayani, kuma mun san abin da suke nema, kuma gwamnati za ta tanada musu duk wani abu wanda za su shiga daji in Allah da su yaki wannan mutum.
An shafi fiye da shekaru 10 kenan babun hanyar da ya tashi daga Maiduguri ya ratsa zuwa Dambuwa har zuwa garin Biyu, sakamakon kakagida da 'yan gungiyar Boko Haram din suka yi, da kodayaushe mabiya wannan hanyar da har ya sanadiyar kaurashewa hanyar, ko jami'an tsaro ko manya-manyan gwamnatoci alama da 'yan kasuwa da kowane lokaci sai sun yi zagaye kafin su isa inda za su je, yayin da wasu hararen ke ci gaba da gudana a wasu daidaikun hanyoyin da ma ake bi jifa-jifa. Waɗannan matsalolin rashin tsaro zai iya cewa shi ne babban matsalar tarayyar Najeriya da har yanzu jama'a suka kasa kwana iri biyu a rufe, musamman ma a wasu sassa na arewacin ƙasar da ake ganin akwai buƙatar ƙara ƙarfi da ƙarfi wajen kauda wannan mummunan aƙida da ke hana mutane bacci ido rufe. Amma abin da wani mazaunin garin Dambuwa ya shaida min taho,
da safe mutanenmu sun fita wajen neman cin abincinsu hanya daga Yakamar Dambuwa zuwa Gwaza, masu neman gawayi sai wannan mutane ne suka far musu suka kashe su. Jiya an kawo mutum 7 an yi janaiza, yau ma an kawo wasu an yi janaiza. Gaskiya mun mun doka wannan abun ya fara lafa, amma hare-hare sun sake zuwa, don haka muna kira ga sabon gwamnati a yi da mara a yake wannan mutane. Kaga yanzu rani ya zo shiga, mutanenmu suna kan tattara kayan gonakinsu amma ba su samu su tattara ba, ga kuma tsadan rayuwa. Muna kira da hukumomin tsaro musamman sojoji da 'yan sanda da SS da hunters da vigilante da civilian JTF su yi dan mara su sake ɗansa su yaki wannan mutane. Kar mu ce wai mun fara samun sauki mu yi week so su sake kawo mana barazana.
Tun da farko dai sai da kawo gawakin mutane 7, wanda daga sani a kawo gawakin mutane 4, wanda ya sa san ma guda 11, da kuma aka yi janizis daban-daban. Haruna Dauda Biyu, muryar Amurka daga Maiduguri, Najeriya.
Ta gaida Haruna Dauda da wannan rahoton. Ana tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC kai tsaye. Sa'annan za a iya sauraron shirye-shiryenmu da suka gabata a shafukanmu na yanar sadarwa da Facebook da Twitter da ma Instagram. Yanzu ko ga Aisha da cigaban labaran duniya.
Sakataren kungiyar kawancen NATO John Stoltenberg ya shaida a jiya Talata cewa yana da kwarin gwiwar cewa Amurka za ta ci gaba da tallafawa Ukraine a daidai lokacin da aka samu rarrabuwar kawuna tsakanin mahukuntan ƙasar kan amincewa da wasu ƙarin kuɗin tallafi ga Ukraine a yakinta da Russia, yayin da yake tattaunawa da manema labarai gabanin fara wani taro na wuni biyu inda zai gana da ministocin ma'aikatun harkokin wajen ƙasashen NATO da za a yi a Brussels. Stoltenberg ya jinjinawa abin da ya ayyana da goyon bayan sojin da ba a taba ganin irinsa ba, wanda kawayen NATO suka baiwa Ukraine a martani kan mamayar Russia. Kalubalen da ke gabanmu yanzu shine yadda za mu dore kan bada wannan tallafin, Stoltenberg ya ce. ya bayyana cewa wajibi ne NATO ta tallafa wa Ukraine, yana mai cewa nasarar Russia a Ukraine zai zama bala'i ga Ukraine sannan kuma haɗari ga mambobin NATO. Stoltenberg ya gana da sakataren gwamnatin Amurka Anthony Blinken gabanin ganawar ministocin. Akalla mutane 120 ne suka mutu sannan wasu wato iyalai 80,090 suka rasa mahallansu bayan wata ambaliyar ruwa da ta auku a Kenya, a cewar jami'ai jiya Talata. Kenya da makwabtanta Somalia da Ethiopia sun fuskanci ambaliyar ruwan da yanayin da masana ke ayyana shi da El Nino ya haifar, wanda ya dagula yanayin kasar. A Somalia kusan mutum 100 ne suka mutu sannan sama da mutum 700 suka gudu daga gidajensu, a cewar gwamnatin kasar. A Ethiopia kuma akalla mutane 43 ne suka mutu bisa bayanan kungiyar jinkai na Majalisar Dinkin Duniya. Ambaliyar ruwan bayan ya mamaye gonaki da dama, ya salwanta dubban dabbobi sannan ya raba dubban mutane da mahallansu. Wannan shine wato ambaliyar ruwan ya biyo bayan mafi munin farin da kasar ta fama da shi tsawon shekaru 40, wanda ya jefa mutane cikin yunwa.
A gaida Aisha da ta karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Madalla bari mu leka jihar Ibon Najeriya, inda ƴan sandan jihar wato suka yi ƙarin bayani na wasu wato ƴan bindiga da suka kashe wasu manyan jami'an ƴan sandan guda biyu a yankin Biyasi na jihar Imo. Haka kuma rundunar ƴan sandan ta ce ta kawo mutane da dama da ake zargi suna da hannu a wannan aika-aikar. Wakilinmu a yankin Niger Delta Lamido Abubakar Sokoto ya aiko mana da rahoto akan haka daga birnin Port Harcourt.
Rashin tsaro ya sake dawowa a jihar Imo da ke yankin kudu maso gabashin Najeriya, yayin da a baya-bayan nan wasu ƴan bindiga da ake zargin ƴan rajin Biafra ne a yankin na Imbise suka halaka wasu jami'an ƴan sanda biyu yayin da suke tsaka da aiki a yankin na Imbise kamar haka.
This one now they have fire and junction. I just observe this one now like this now fire and junction.
Dunjalan ƴan sandan jihar ta Imo ta tabbatar da kama mutane 18 da take zargi da hannu dumu-dumu wajen wannan kashin gilla da aka yi wa jami'an ta a yankin Ahiyazu na NBC dake jihar ta Imo. Dunjalan ƴan sandan jihar ta Imo ta ce yanzu haka tana gudanar da wani sintiri na haɗin gwiwa da sauran jami'an tsaro na soji a yankin na NBC domin da kare rayuka da dimbin dukiyoyin jama'a. Danjin mu aboki shine kwamishinan rundunar ƴan sandan jihar Imo.
Person da sojoji kuma gama da bincike da kuma mutane 17 da yawa mu gama bincike mun kama 17
ko wai kwantar da zuciyar shi da yadda Allah zaman lafiya ya zo Imo da yadda Allah ne da markam da police sawa na muna meeting koyaushe kuma muna intensifying patrol da yadda Allah Christmas mai zuwa za a yi shi lami har yanzu police da sojoji civil defense don mun hada kai har yanzu muna fafake su duk mutane mu suna dazuka suna garuruka suna fafakan su kuma suna kakkama su da yawa yanzu suna na a tsare muna bincike duk wanda akwai hannun shi mukan kai su gaban wanda ba hannun shi mukan sake su.
Wannan harin dai da ƴan bindiga suka kai kuma suka halaka jami'an ƴan sanda biyu da ake zargi ƴan kungiyar nan ta IPOC da ke rajin ballewa daga Najeriya don kafa kasar Biafra da kaiwa lamarin da ya jefa al'ummar yankin cikin zaman zillimi. Ga ma abinda suke cewa dangane da wannan lamarin. Wannan yana cewa ne an kai hari kuma muna cike da mamaki matuka, to amma bisa ga dukkan alamu jami'an tsaron ƴan sanda sun mai da martani kuma sun ɗauki matakin da ya dace. Yanzu haka dai suna gudanar da wani bincike domin gano waɗanda suka halaka waɗannan jami'an tsaro na 'yan sanda biyu. Gaskiya wannan abin takaici ne, haka kuma an kama mutane da dama musamman waɗanda ake zargi da aikata wannan danyen aiki. To amma kuma akwai bukatar jami'an tsaro su yi hattara. Shi ma wani basarakin gargajiya mai martaba Eze Dr. T.A. Obulafo da ke yankin Olu ya ce,
"Some soldiers, some policemen and so on."
Yana cewa ne yan bindiga sun halaka jami'an tsaro musamman na 'yan sanda da dama. To sai dai kuma muna cikin tashin hankali kuma wannan harin da aka kai gaskiya bamu tsammata ba, kuma jami'an tsaro na 'yan sanda sun rasa rayukansu. A baya dai gwamnan jihar Imo Kwab Ozudinma ya ware miliyoyin nerori domin tallafawa jami'an 'yan sanda da suka rasa rayukansu a yayin aiki. Sai kuma kwatsam ga wani sabon hari wanda 'yan sanda suka rasa rayukansu. Lamido Abubakar Sakkwato, muryar Amurka daga Port Harcourt, Nigeria.
A gaida Lamido Abubakar Sakkwato da wannan rahoton. Kada a manta wannan shirin na zuwa muku ne daga nan birnin Washington DC. Yanzu ko ga shirin mu na gaba.
Domin fa'are wadda har jitsi da yawan barna ba kariya.
Arewa a yau. Barkamu da dawowa sabon shirin Arewa a yau. Dake duba lamuran da suka shafi yankin Arewa mai jihohi 19, kama daga lamuran tsaro, kuncin tattalin arziki, tarbiyya, tarihi da sauransu.
Su wanda suka fantsama daga arewacin Najeriya suka tafi kudu bara, su ma za mu yi kokari cewa mu ga cewa sun dawo gida.
Suna zaune kawai sai dai mai gida ya fice nemo, ko kuma suna jiran akwai yaro ya yi karatu ana jira nauyi duk ya dawo kansa shi kadai ya rinka wannan ya rinka wancan.
Sabon shirin Arewa yau zai kawo alwashin mai taimaka shugaba Tinubu kan lamuran da kasassu, Comrade Muhammad Abba Isa, na janye masu bara daga kan tituna da ma dawo da masu na kasa na Arewa da suka shige jihohin kudancin Najeriya. Daga nan shirin zai koma kan zantawar nan da masanin kididdiga Farfesa Sadiq Umar Abubakar kan yadda aka samu matsalolin da ke haifar da kuncin rayuwa a Arewa. Kwanan nan ministar jin kai Beta Edu ta bayyana cewa kashi 10 cikin 100 na tallafi ga marasa galihu zai tafi ne ga masu bukata ta musamman. Mai taimaka shugaba Tinubu kan da kasassun, Comrade Muhammad Abba Isa, ya ce yana jin takaicin yadda yake mai na kasa ya ga yan uwansa na galabaita.
Kididdiga ya riga ya nuna arewacin Najeriya suka fi masu bukata na musamman, duba da cewa ibtila'i na Boko Haram da cututtuka da haɗarruka da ainihin ambaliya na ruwa da ya tafaruwa ya sa adadin masu bukata na musamman ya yi yawa. To duba da wannan ne muka ga cewa kashi 10 na ainihin shirye-shirye da tsare-tsare na shugaba Bola Ahmed Tinubu da ya kawo za mu ba da fifiko a Arewa maso gabar da Arewa maso yamma da kuma na tsakiya, saboda su suka fi yawan masu bukata na musamman. Sannan kuma tsare-tsare da zamiyi ne masu bukata na musamman su ne za su zama abin da Bature yake kira they will be on a driver's seat. Za su zama su ne a gaba, su za su yi kididdiga, su suka san inda mutanen su suke, mai aiki shi ya san inda yake masa yoyo, su za mu tuntuɓa, su suka san gidan kowane mai bukata na musamman. Mu samu data mu ga cewa duk wannan shirye-shiryen da aka yi ba a bar masu bukata na musamman koda guda ɗaya ba, saboda wannan shiri ne wanda Bature yake kira leave no one behind. Ni na san ciwonsu, kuma duk shawaran da na baiwa shugaba Bola Ahmed Tinubu da shi zai yi aiki, saboda haka umarni ne ya riga ya bayar. Kaga cewa an dauki kashi 10 nan ma an bayar, saboda na san ciwon na kasa ya faru da ni, na san yanda ciwonsa da kuma ainihin abubuwa da na ji a jikina. To idan na ga irin wannan mutanen ina tausaya musu, don haka nake roƙon Allah, Allah ya kai ya bani wani iko ko kuma dama wanda zanga cewa na yi kokari na ga cewa sun fita daga halin da suke ciki. To yana ɗaya daga cikin abin da nake gode wa Allah da ya ban wannan mukami na baiwa mai shi shugaba Bola Ahmed Tinubu shawara. Kuma shugaba Bola Ahmed Tinubu ya bani cikakken iko, yace in yi duk abin da ya kamata na yi, na ganin cewa an kau da masu bukata na musamman a barace-barace da suke. Idan ka duba akwai tsare-tsare ne, dalilin da ya sa kage suke bar, akwai tsare-tsare da yawa wanda ya kamata a yi musu. Za a iya yi musu training kamar yadda sauran gwamnoni suka yi. Duk wayannan da kake ga Arewa suna da tsari wanda yake sun dauki masu bukata na musamman, sun je sun yi training ɗinsu. da suke training din su suka zo aka ba su abin da za su dogara da kansu, wadansu sun koyi kafinta, wadansu sun koyi tailoring, wanda suka bantsama kutu-kutu din wannan tsare-tsaren, su wanda suka bantsama daga arewacin Najeriya suka tafi kudu bara, su ma za mu yi kokari cewa mu ga cewa sun dawo gida, su da kansu ma za su dawo gida ba sai an gaya musu ba, saboda tsare-tsare da muka fito da shi in suka ga cewa abu ne na more rayuwa ba zai hana su ma su yi migrations tafi can kudu bara. To shirye-shiryen da muke kenan, su ma kansu insha Allah za su dawo gida.
Mun gode Comrade Isa, da fatan na gasarsu za su shaida.
Arewa zumun ta samu du sai nishadi sai sharhodiya sai alfahari da yawan kwafe.
Masanin kididdiga Farfesa Sadiq Umar Abubakar da a farkon zantawa ya dora alakin karancin kudin shiga ga watsi da kananan sana'o'i, ya ci gaba da bayanin hanyoyi har ma dai da yanda za a samu gyara.
Iyaye sai ka samu uba in yana da yanda zai sai dai shi ya kashi kadai zai dau fartanya sai tafi gona ya je ya dauki ƴaƴan wasu da suka zo daga wasu garuruka suka zo almajiranci, ko su zai dauka tafi da su gona, ƴaƴan suna zaune suna jira sai ya kawo. In ya kawo kuma sarrafawa a gida ma iyayen su sarrafa, in an ba su abincin sun ci ma anan za su bar kwanon, ba mai ce musu dauke shi anan ka tafi. An bar tsari na tarbiya na al'ada da za a tirsasa su akan su tashi ma tukunna da tunanin su rinka tallafawa iyayen, suna ce Allah ya albarka, albarkan ta bi su, su su ginu akan wannan. To duk an watsar da waɗannan al'amura wanda su ne suka gyara mutanen da suke baya, suka saita su akan abuwa, ba zai hana ana karatu ba, amma yaro ya dawo makaranta zai tafi gurin sana'a, zai tafi gurin koyon wani aiki, a dinki ne, a dinkin kwado da linzami ne na riguna, a dinkin hula ne, a gasu nan dai sanoyi daban-daban. To duk an watsar da su,
wato mana gata ce, ko a ce gata ake wa yaran kenan, ba a so su sha wahala, shi yasa ya jawo aka kyale su ba sa sana.
Yana daga cikin abubuwan gata ne, kuma gatan mara gata, yaro ka dauka wai kana barin sa wai sai an sha wuya akan sha dadi ba wuce yace, sannan kuma wai sai ka zuba ruwa kasa ka taka danshi. To dan yanzu bai san haka ba, kuma iyaye zama na komai sai an musu da mu dinnan da muka tafi, zaka ratsa ka tafi kilomita 2 ko zaka tafi makaranta, ko an yi ruwa zaka rike takalmin ka, hannuka nade wandonka ka taka ka ratsa ka tafi makaranta ka je ka dawo. Yanzu daga mutun ya tashi bai ma kai yin abun ba, zai ce maka in ya sayi mota yana da mota ɗayan nan, dole zai tafi da sassabe, ƴaƴansa ba zai dasu taka ba, zai dauke su a mota ya je ya kai su ya aje su a makaranta. An tashi ya zai dawo da su, ko a ba su kuɗin kaiwa makaranta, kudin zuwa makaranta ba za su taka ba. Wanda daga kan kiwon lafiyansu, daga kan tarbiyya da waye, duk an watsar da wannan. Da an ka tashi irin waɗannan duka abubuwa da ake na tarbiyyatar da yara, da koya musu tashi samu azaka, yaro in ya dawo da dattawa a unguwarsu, in ya zo wucewa sai ya cire takalminsa ya wuce su, ya tsuguna ya gaishe su, in ya ga wannan da abu ya karba a hannu, in ya zo zoren gidansu ya cire takalmi ya shiga yana gaida iyayensa yana mutunta su, ya tashi ya fahimci tarbiyya. To yanzu in ya tashi a gidan, in akwai bai san wannan ne ma masa wannan ne ba ma masa ba a gidan, sanda muka tashi yau a gida daya da zaka dauki danka yau ka aike shi je kaza, gobe maka sake yake ji da tuma sa tanta shi kadai ne da a gidan nan, komai sai shi. Bayan bata san wannan abun da ake shine gina shi da ake ba, to amma abun takeici dadin abun da yake faruwa da malamai da sarakuna da manyan attajirai, yawanci a gidan kaga cewa yaron da kaman iyaye suka yi birza shi, musamman manyan malamai da sarakuna, komai yayi kaman ba a yabawa. To nan ne hankalin su yake akan sa, saboda suna tsoron kar su nuna masa soyayya a jefe shi ko a wannan dinsa. To amma abun mamaki, yanzu duka a gida ma za ka samu a ɗakin nan da ɗakin can matan uba guda, amma wata matar ba za ta aiki ɗan aboki zamanta ba. Al'adu sun zo sun rikita, sannan fina-finan nan da ake kallo da gwamnatoci da hukumomi ba sa sa ido a kai, yara suke ganin wani irin rayuwa, ba abun da suke tunani suka sani ko suka sa ran sai jin daɗi da sharholiyar rayuwa. Suna son abu mai kyau, suna son su sa mai kyau, suna son su yi ne. Duk wani al'ada da suka gani a TV ko a wani abu na yanar gizo akan waya, shi kenan sun ɗauka haka rayuwar take. Kamar yanzu ɗan zamanin nan da ya wuce, irin abubuwa da suke fitowa na ɓarnace-ɓarnace a shugabanci, wanda yanzu matasan yanzu gani suke ma ba a taɓa wani abu sahihin rayuwa da wani abu na tsayuwa akan gaskiya ko tsayuwa akan daidai ba. To wa zai koyar da su wannan al'amura? Daga gidajen ya kamata su tashi. To gidajen kansu in ka shiga ka gani za ka sha mamaki. Sannan nau'in abincin da muke ci, an karkatar da wani abu shi ma ya shafi kiwon lafiyarmu, ya shafi matasan nan, za su tashi ba ni abin da ake ci, abin da yake gina kwakwalwan yaro tun yana karami, abin da ake ce nutritional value, abubuwan da ya kamata yaro ya samu tun a wani matsakin shekaru yana ci, zai saita kwakwalwa, zai dinga tsaya kamar tunani da hazaka da sauransu, babu su. a dau kori a dau onga a dau magi a dau miya da ya kamata da muka tashi muka san cewa tun da safe za a dora miyar rana a gidaje sai ta kai har bayan azahar tun daga karfe 12 za a dora miyar dare ta an sa mata dan wuta kadan tana ci kadan kadan ta duk wani kwayar cuta ta gama da shi ta yi me yanzu ya zama na cikin minti 30 sun gama maka miya daga ka zo kan ka sa nuka bacin ta mai ta kadi ta fara maka kumfa ta fara waye
to ko ba na urori ake samu ba ga gas din ne yanzu kowane gida nan take ai a gama
to ai shine nake ga maka da shi an ci gaba an kai wani mataki da yanzu iyayen ba su iya samun da waɗannan abubuwan nake turayyar ba ba san ba ba sa iyawa kuma wasu yara ba su saba da bajin dadin nan ba a riga an samar da su
ba sauraro da wannan muka kawo karshen shirin arewa a yau na wannan makon makon gobe Allah ya kai mu ma dawo da sabon shirin a madadin muryar Amurka ni Nasiru Adamu Ali Kaya da na shirya kuma na gabatar da shirin ke cewa mu zama lafiya wassalamu alaikum
to salakai sai fako himmatu
to madalla gaida Nasiru Adamu Ali Kaya da wannan shirin yanzu ko lokaci ne da zamu kawo sakonni da kuka aika mana ta hanyar email
ra'ayi na farko ra'ayinka ne Rabi'u Nuhu na Bukka kace tabbas kiraye-kirayen samar da gyara a bangarorin shari'a da alƙalin alƙali yayi daidai domin duk ƙasar da ta rasa adalci a sashen shari'a tana cikin hatsari da rashin tabbas da fata Allah ya kawo mana wanzuwar zaman lafiya mai dorewa a Najeriya baki daya amin ra'ayi na gaba ra'ayinka ne Muhammad Ibrahim M member kungiyar muryar talaka ta kasar reshen jihar Kebbi kai ko cewa kai salam sashen Hausa na muryar Amurka dan Allah ku bani dama in yi kira ga gwamnan jihar mu ta Kebbi comrade Dr. Nasir Idris Kauran Gwandu da ya dubi girman Allah ya yi bincike game da aikin gyaran gada a wala hayi da tsohon gwamna Sanato Atiku Abubakar Bagudu ya bayar duba da yadda gadar ta haɗa ƙauyuka da dama kuma wannan gadar ce 'yan makaranta da manoma da masu ɗaukar marasa lafiya ke bi musamman ma a lokacin damina sai kuma ra'ayin Haruna Muhammad Katsina shugaban ƙungiyar muryar jama'a mai cewa yunkurin da shugaba Bola Ahmed Tinubu ke yi na ci gaba da ciwo wa ƙasa mu bashi hakan ya nuna shugaban ƙasar ya cika alƙawarin da ya mana a lokacin da yake yaƙi neman zaɓe domin ya ce idan ya zama shugaban ƙasa zai dora daga inda Buhari ya tsaya ra'ayi na ƙarshe da lokaci zai ba mu damar karantowa yau ra'ayin ka ne Umar Ari Badai Abadam kai ko cewa kai muna addu'a ubangiji Allah ya kawo mana zaman lafiya da kwanciyar hankali a ƙasar mu Najeriya dangane da garkuwa da mutane da wasu azzalumai yan bindiga ke yi ya kamata hukumomin ƙasar mu Najeriya su dauki matakin gaggawa akan wannan al'amarin to ra'ayoyin da lokaci ya bamu damar karantowa kenan yau sai ku ci gaba da rubutowa sannan a hankali za mu rika karantawa
to madalla da fatan za a ci gaba da aiko mana da waɗannan sakonni da wannan ne kuma muka zo ga shirin mu na ƙarshe wato labarai a takaice
to baba a takaice yarjejeniyar wucin gadi tsakanin Isra'ila da Hamas ya shiga kwana na 6 yau Laraba inda bangarorin biyu suke sa ran za a sake sako waɗansu da wanda ke garkuwa da su da kuma fursunoni yayin da masu ƙoƙarin shiga tsakani suke yunkurin ganin an tsawaita wannan yarjejeniyar Shugaban Amurka Joe Biden ya aika wani daga cikin manyan jami'ansa na hannun dama kuma wanda yake tunani zai yi tasiri a tattaunawar yarjejeniyar da ake kokarin kullawa tsakanin Isra'ila da Hamas. Wani jami'in Amurka ya shaidawa muryar Amurka cewa daraktan hukumar CIA William Burns ya kai ziyara Qatar a jiya Talata domin tattaunawar sulhun da ya kunshi sako waɗanda ake garkuwa da su. Sakataren kungiyar kawancen NATO John Stoltenberg ya shaida a jiya Talata cewa yana da kwarin gwiwar cewa Amurka za ta ci gaba da tallafawa Ukraine a daidai lokacin da aka samu rarrabuwar kawuwa tsakanin mahukuntan kasar.
To masu sauraro da haka ne muka kawo ƙarshen shirinmu na wannan la'asari ya sa kuma can da daddare za ku je mu ɗauki da wani sabon shiri idan Allah ya kai mu. Yanzu a madadin Aisha Ba'azu da ta taya ni gabatar da shirin da kuma Fiona Wamai wanda ta shirya ta kuma ba da umarni da ma injiniyanmu na wannan lokacin Mr. Carl. Baba ya kuma kyeri ne daga nan birnin Washington DC nake muku fata alkhairi. Wassalam amma a dakatar shirin yau da gobe shirin matasa.